بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fati gaba da karatunmu na tafsir, kamar yadda muka saba, a yau 6 ga watan Ramalana, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, tana da shekara 1447. Wato 1447, wanda ya daidai da 23 ga watan 2 miladiyar annabi Isa dan Maryam alaihi salam, idan lissafin su ya inganta a cikin tarihi. Haihuwansa a Bethlehem na da shekara 2026. A yau za mu shiga sabuwar sura wanda take da alaka da suran da ta gabata, saboda suran da ta shude ana kiranta suratu talaqi, suran sake, amma ta kunshi idda kuma ta kunshi zamantakewa na aure da waɗansu bayanai dangane da muhimman haƙƙoƙi na aure. Sannan kuma suran ta kammala da matsayin Allah subhanahu wa ta'ala don a tabbatar wa mutane da aqida da tauhidi. To, suran da ta biyo bayanta ana kiranta suratu tahrim. Ita wannan sura ta at-tahrim ita ma kamar wancan sura ce madaniya, a Madina aka saukar da ita. Kuma duk wanda ya saba jin karatu, idan ya je an ce madaniya, to suran tana da alaka da bayani dangane da hukunce-hukuncen shari'a da kuma dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala na zamantakewa na ainihin mu'amala ko ibada ko mu'amala, wanda idan an bi tsarin za a samu rabo gobe kiyama. Duk suran da aka kira ta madaniya, to tana jaddada wannan. Sannan kuma zai yi wahala a ce suran ta zo ta wuce ba ta yi bayani a kan abin da ya shafi aqida da tauhidi ba, duk da kasancewa sura makkiya ta fi yin bayani dangane da abin da ya shafi aqida da tauhidi da tarihin annabawan Allah da mutanensu a can baya, yadda suka yi ta fama ko yadda suka yi da'awa, sa'annan da bayani akan abin da ya shafi tashin alkiyama ko alamu na alkiyama ko halayyan ranar takin alkiyama da batun aljanna da wuta amma suwar madaniya kuma suna ambaton wani bangare amma sun fi yin tarkizi akan jaddada ko karfafa shari'an Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan suratu tahrim madaniya kuma tana da ayoyi guda 12 ne katal amma kuma ayoyinta suna da tsantsawo bi ma'ana ba guntaye ne irin na ainihin makkiya ba kuma da aka ce suratu tahrim wallan za a yi mana bayani ne dangane da wani abu na haramtawa domin suratu tahrim suran haramtawa saboda akwai abin da ya faru akan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma da wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya fara wannan sura ga abin da Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم
وبنجي تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نسونا الله من رحمه من جنكي يا أيها النبي يا كي ونن النبي لما تحرم ما أهل الله لا ميسا ككي حرم تأبين الله يحل التاما وتأبين الله يحل التامك تبتقي مرضات أزواجك تبود طابا نيمن يردمات عنك كوي Allahu ghafuru rahim saboda matsayin da Allah ya baka Allah mai yawan gafara ne mai jin kai amma dai abinda aka yi wato ba yi daidai ba ga abinda ya kamata abi gafaradallahu lakum
qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim
qad faradallahu lakum tahillata aymanikum lalle hakika Allah ya farlanta muku warwarewar rantsuwanku idan kun yi ko rankaran zai idan kun yi kun haranta wani abu to Allah tabaraka wataala ya farlanta muku ya sanya muku doka ga yadda za ku warware al'amarin cikin ruwan sanye wallahu maulakum saboda Allah majibincin ku ne yana son ku yasa da ya halice ku ya zayyana muku dokoki yace ku yi biyayya wa huwa al-alimul hakim kuma lalle Allah masani ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala mai tsananin hikima ne to da wannan ne malamai suke cewa wannan aya ta fara da kiran annabi amma da aka kira annabi sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo kalmomin zargi bi ma'ana da larabci ana ce itabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga wajen Hausawa suna cewa idan aka tauna tsakuwa to idan aya in ta ji me ya kamata ta yi sai ta tsorata mu kuma muna cewa idan an tauna dalma kaje ana tauna dalma to kana tsakuwa ko kana aya idan ka ji me ya kamata ka yi ba tsorata ba ka fete a guje sannan saboda an tauna dalma za ka rinka jin karan taunan dalma ba mamaki yau da gobe idan hakori yana da karfi domin to hakorin da kaga yana tauna dalma to ba karshe ba mamaki fa saki zai to idan aya ta shiga cikin wannan hakori ko kuma a ce ainihin akuwa musamman ma akuwan da babu karfi ta hadu da waɗannan hakwara to ba karshe ita ma duddugewa za ta yi to anan an gabatar da gargadi ne ko zargi saboda kun san wani lokaci dangane da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai an yi takabur wannan kalmomi maka samu wanda bai iya Hausa ba kawai sai ya zo ya ainihin lafta wata magana da za a yi ta jini da ita ko wanda yake sauraro idan bai san yadda ake shimfi da kalmomi na Hausa ba to sai ya ji wani bambara gwai hakan nan amma da larabci suna ce wannan aya tana daga cikin ayoyin da Allah ta'ala ya ambace su karkakin kitabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
wanda Allah yayi wani abu Allah ce ba haka bane kuma me yasa kai haka me yasa kai haka yasa yake lima me yasa ya kai wannan annabi to harimu ma ahallallahu la kake haramta abinda Allah ya halatta maka tafi marzata azwaje saboda kana neman yasan matanka saboda haka ba daidai bane babu jawabi amma abinda ake nufi abinda aka yi ba daidai bane domin idan babba ya sa ka a gaba yace me yasa kai abu kaza me yasa kai abu kaza sai yi shiru wanda ka ga ya zarge ka ya gwada kai fi zai ta yin ka to malamai da yawa sun ji mamaki kwarai da gaske da Allah tabaraka wa ta'ala yace ma annabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak sai yace tabtagi marzata azwajik kana neman yanzu matanka saboda annabi yayi wani abu saboda matanka ya zauna lafiya da su shikenan al'aramma matanka tana iya sa ka a gaba ta sa ka sai ka yi rantsuwa sai ka kauce ma wani abu matarka duk wanda zai fito yana farazana yana ce mata ai ni na fi karfin yana faɗa muku wai ya fi karfin mata wallahi da ya halatta a yi gulma ya kamata ka manna kunnenka a cikin ɗakinsa da daddare idan ya gida wata fatarsa yun za ka ce yana ta ba da haƙuri tana ce lil da'awun yana ta ki haƙuri tana ce zallan ƙwado yana ta ki haƙuri da yi wa maka je ana fuf-fuf ana bubbuge shi yana ta ki ƙara haƙuri amma da yake fi namiji ɗan barazana ne sai ya fito yana ce ha a mujin wasa ne daga nan kuma a cikin ɗaki in fi abin wasa ne ya za ka ce mata fi a hankali lallai akwai abin da ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan ayoyi da muka karanta suna da dalilai guda biyu ko guda uku da ake ambatawa dalili na farko aka ce manzon Allah yana da baiwarsa da ake karanta Mariya al-Qibtiyya waɗanda take wato kaɗakar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da manzon Allah ya tura wasiƙa na kira zuwa ga addinin Allah zuwa ga basaraken Misra sai basaraken Misra ya ba da amsa shi dai bai karbi addinin Allah ba ya ce zai yi nazari zai duba amma kuma ga kyaututtuka a kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin kyaututtukan akwai kuyangi guda biyu manzon Allah ya ɗauki guda ɗaya ya ba da Hassan bin Thabit radiyallahu anhu ɗaya saboda haka wanda annabi ya ɗauka ba Misriya kuma ba Kibtiya shi ne ya mayar da ita sadaka kuma in aka ce sadaka to wannan ana iya saduwa da ita ko da a kwanan uwar gida ko kifiyanta ko kuma ɗaya daga cikin mata tunda ba duka ware musu kwanaki ba to hakan yana gajinsu kwarai da gaske shi yasa ɗaya daga cikin matan manzon Allah saboda sabon kifi sai ta kirya da ainihin kifiyanta ta kirya wani abu cewa su takura annabi dangane da wannan bai wanda yake kulawa da ita kuma Allah tabaraka wataala ya kaddara baiwa ta haifa annabi da namiji ya sanya masa sunan kakansa annabi Ibrahim ko da yake yaro Allah bai kaddara ya yi tsawon kwana ba amma lokacin da yake karami bai da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce jiki ya yi tsanani ya zo ya tsaya a kansa ya ga yadda yake wahala da dukkan alamu zai bar duniya shine manzo Allah ya zubar da hawaye har wani sahabi yake ce ba annabi ya yi naga kake zubar da hawaye sai ya ce ai tausayi a cikin zuciya take kuma idan abu ya faru irin wannan wato ido baya iya mallakan kansa dole ya zubar da hawaye abinda aka hana shi ne a fitar da ihu wayo Allah na shiga uku na lalace ko kuma kwalele Allah ko da yake kwalele yara ne suke fada ko kwalele Allah yara kanana ne suke fadin haka musamman an kama su ba a daka su amma idan damuwa na shiga uku na lalace ka ji ana ta ihu to wannan shi ne haramu amma baƙin ciki a cikin zuciya ba kai saka sauke ba
idan kuma ka mutuwa sannan kuma zubar da hawaye wannan ma baka yi saka kauce ba idan Allah ta'ala ya sanya maka sananin tausayi kuma yaro ya bar duniya bayan ya bar duniya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace akwai mai kula da shi a cikin gidan aljanna saboda haka manzon Allah yayi bakin ciki saboda rabuwa da wannan alamiji domin shi ne dan sa namiji da ya rage waɗanda aka bar su daga baya duk mata ne kamar Nana Zainab kamar ainihin Ruqayya kamar Ummu Kulsum wanda ita ma ta rasu daga baya sannan kuma akwai ainihin Zainab kamar yadda muka ambata da Nana Fatima Ruqayya da Ummu Kulsum sun rasu sannan kuma Zainab ita ma ta rasu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta rage ita ce Nana Fatima ita kuma bayan rasuwan annabi da watanni shida ita ma Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ranta saboda haka wannan baiwa ko ku yanga ta haifa ma annabi da namiji wannan kuma ya ji dadi yayi farin ciki sahabbai su ma sun yi farin ciki sauran matan kuma ba wanda ta taba haihuwa an ce kokari ma ba wanda ta taba yi in banda Nana Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha da ta haifa ma annabi duk sauran ƴaƴan sa kakab gaba daya ita ta fara haifa masa waɗannan ƴaƴa yasa lokacin ya zauna da ita ita kadai ba tare da ya mata kifiya ba sai da ta bar duniya a shekara ta 10 da ainihin annabci kafin shekaru 2 da wani abu ko shekara 3 da wani abu ya hijira daga Makka zuwa ainihin birnin Madina ina fata ana bina don aka waɗannan bayanai ne domin saboda wato mutun ya fahimta a ce a gidanka kana da mata guda 2 ko guda 3 ko guda 4 amma sai aka samu ba wanda ta taba yin bare amma da aka baka kuyanga a zamanin kuyangu sai ga ta ta zo ta samu ɗa namiji to yaya sauran matan za su ci a cikin zuciyarsu alhali kuma an ce kifi kumallon mata ne ba wanda ya sai ya raba mata da me da ainihin kishi tun daga matan annabi suna fama da kishi wannan ya gwada matan alaramma don sun yi kishi wannan ba matsala bane sai dai kuma kishi ba hauka bane ina da jaddada muku ku mata kishi ba hauka bane sannan kuma ba yadda za a yi kishi ya sanya kula ku yi tsafe tsafe don ki mallaki miji ko ki raba ki da ƴaƴanta ko ki mallaki ƴaƴanta in kin yi haka kin yi a banza a duniya ba za ki samu kwanciyar hankali ba idan kin je lahira wutan jahannama Allah zai tura ki kuma ya sa mala'iku su wulakanta ki walaqad alimu lamani tarahu ma lahu fil akhirati min khala wala bisa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun wala yuflihu sahiru haythu ata saboda haka ba abin burgewa bane amma kikin da bai ta karaya karya ba wani lokaci in ya kama ma har da dan zunguri wanda ba za a je kotu da gaban ƴan sanda ba wannan ma ba matsala tunda akwai matan da ta fasa akwashin kikiyanta a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ce kai azumi sannan kana ɗakin ɗaya matan to ita kuma ɗaya ƴan uwanta sun kawo mata abubuwa na kyauta ciki mai yiwa har da ainihin kayan ciki da jan nama ga naman kaji sai ta yi farfesu na musamman sai ta ce bai kamata ta ci ita kadai ba bari ta aika ma ainihin mai gidanta alhali kuma yana wani daki saboda haka aka samu kula kulan kula lafiyayye kila lafiyayyen kula aka zuba abinci a ciki da aka kai dakin kishiya ta ce wannan fa aka ce ai kishiyanki ne ta kawo an kawo baba ne kawai da ta dubi kula ta yi kwallo da kula sai da kula ya fashe ya tarwatse gaba daya to abin da ya kamata kai idan kana dakin ko idan ka zo to sai ka dubi kula da same irin wannan sai ka dauka sai ka bayar sai ka ce haza bi haza domin haka annabi yayi Allah ramma za ka iya ko kuma za ka ce to nawa ne kulanki dan za ka ana sa maka abinci ba baka san kudin kula ba ya kamata mai gida ya san kudin kula musamman ma wanda yake da mata da yawa amma mai mata ɗaya da rakiya ne yasa kullu in muna magana muna jaddada bayani kin mai mata ɗaya fa ba zai iya fahimta ba ba zai samu ƙarin fahimta ba sai ran da ya ƙara wahala wa kansa eh sai ya ƙara ta biyu duk wanda yake da mata biyu ko mata uku ko mata hudu shi zai fahimci haka amma mai mata ɗaya ba zai gane ba saboda haka mai mata ɗaya Allah ya shirye ka to kaga a irin wannan gaba an samu kuyanga ta zo ta haihu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana mu'amala da ita tunda daman ya halatta ubangiji ta'ala ya riga ya ambata illa ala azwajihim aw ma malakat abinda daman su ta mallaka abinda suka mallaka na bayi to da suka takura manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana garin nana Aisha da nana Hafsa kuma waɗanda yake suna daga cikin ƴan gaban goshin manzon Allah a gidansa su suka takura masa to lokacin da ya shiga ɗakin nana Hafsa sun yi magana da nana Aisha sai ya shiga ɗakin nana Hafsa ake sun hada baki nana Hafsa da ta yi magana sai manzo Allah ya ce to wannan dai da kuke gani mariya da kuke gani to daga yau na haramta ta na faɗa miki ke kadai kar ki faɗa ma kowa wasu suna ganin ya ƙara mata da bayanin cewa wato kaman ya sani kaman ya san sun yi magana da ita da kifiyarta nana Aisha sai ya ce da mahaifinki da mahaifin nana Aisha ya ce su ne za su zamo shugabanni a bayana iyayenku za su zamo shugabanni a bayana amma dai ban ce ki faɗa ma kowa ba wani lokaci ya halatta mutum yana da sirri zai iya faɗa sai dai su kuma mata ba su cika rike sirri ba yasa za ga mazaje da yawa sun mallaki abubuwa da yawa wani yana da kuɗi a kawun ɗinsa amma matarsa ba su sani ba saboda in matanka sun sani rigima ce akwai fitina amma in guda ɗaya ce komai ma naka za ka sani ya sa ran da duk kabar duniya ko ta samu iko a kanka wallahi danginka sai sun sha wahala in ba kai sa'a ba iyayenka da suka haife ka sai sun sha wahala a hannunta wannan yana daga cikin illan zama da mata ɗaya saboda za ka riga za ka sake komai ne to ina fata dai ajiyar lingi matarsa ba guda ne ba ne yawwa don kun san wani lokaci ne gawa malalata ne ga su da filin noma amma ba su noma don ba ma jin suna tara mutane wajen ba da zakka kuma su yi ta zama da mata ne ɗaya saboda tsaban lalaci ai ba za ku ce amin ba wala ala faɗin abin da yake haka yake haka yake in kana da matanka da yawa kuka san albashinka to za su raba albashin a tsakaninsu to in kana da wata sakekkiyar mata da 'ya'yanka guda biyu a hannunta to fa in suka zo rabo ba za su yi rabo da waɗancan 'ya'ya guda biyu ba sannan ba za su kula da activities ɗinka na yau da gobe ba idan za ka je wajen aiki da kafa za ka je in kana da mota ko kana da mashin yaya maganan sabis yaya maganan kudin abin da ainihin mai kudin nefa sai ina za a samu kawai su za su yi lissafi kamar nasu ne su ya su sauran kuma a barka da jidali ya sa mafiya yawa za ka samu duk wanda yake da mata fiye da ɗaya to za ka yana taka tsantsan ba kowane abu ne yake bayyanawa ba kuma in ka faɗa ma wata ka ce kar ta faɗa to wata rana sai ka ji abin da ya faru a gidan annabi kenan ya ce mana na Hafsa kada ta faɗa amma kuma da taɗi ta da taɗi sai ta tsegunta mana na Aisha ta ce wannan fagadan nan da muka haɗa ko tarkon nan fa ya kamu kin ji kaza sai kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da ki wanda ka fada mata sirri din nan fa to fa ta fada to tunda ta fada dama akwai hukuncin da yake kanka to ka warware wannan hukunci amma wannan is normal ana samu a tsakanin ainihin maza dai da mata yanzu kamar yadda ayan gaba ta ambata ta riga ta fallaka amma dai ruwayan a cikin hadisi ya tabbata maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai dakin da idan ya shiga an sai dakin nana Zainab bintu Jahash sai daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai Zainab bintu Quzaima ita tara suka tun manzon Allah ya bar duniya bata dade tare da annabi ba amma Zainab bintu Jahash ita ta dade tare da manzo Allah kuma akwai dangantaka tsakanin su to kullun ya shiga dakin sai a baki zuma ko zuma reguwa ko kuma na yana dan wani karni hakan nan yana da zaki amma yana da karni idan mutun ya sha akan gane ya sha to da manzo Allah ya zo dakin nana Aisha sai ta ce ni na ji warin wani abu akwai abin da kai yace zuma ne na sha ta ce amma kai wannan zuman wato sati itacen kaza yasa nake jin karnin shi ko manzo Allah baya son a ce ana jin karni da gare shi shi yasa manzo Allah baya cin tafarnuwan da zai dame shi ko albasa da zai dame shi ko wani abu mai wari ko mai karni annabi yana kawar da shi yace innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu ibnu adam saboda mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa dalilin da yasa aka ce yanzu aka zo masallaci akwai mala'iku to in dai akwai karni a jikinka to kai kokari ka kawar da wannan balle kuma mashayin ta ba balle dan wuyi wuyi ka gani saboda haka maza Allah sai ya ce ai zuma ne sai ce amma wannan zuman kai wannan zuman jama'a wannan reguwa din yana da karni saboda ya dame mu ya dame mu kuma sun shirya da nana Hafsa ita ma idan ya shigo wajenta ta fadi haka yasa yana shiga ɗakin ta bayan lafam sai ta ce ni fa na ji karni ya dame ni yace a'a na je can an fada na zo nan ma an fada wannan ai reguwa ce sai amma kai wannan reguwan sai ta yace da yawa sai ta yace da yawa sai manzo Allah yace malana Hafsa to tunda dai haka ne daga yau na haramta ma kai na shan zuma ai zuma halal ne amma annabi ya haramta ma kansa saboda me saboda matansa din ya samu zaman lafiya kar ya je wani daki ma a sake fada masa haka to kaga akwai asbab guda biyu sababi na farko ya haramta ma kansa Mariya al-Kiftiyya da ya fada mana na Hafsa yace kada ta fada ma kowa amma ta zai gunta a riwaya ta biyu ko a riwaya waɗanda suke asaniya annabi ya haramta ma kansa zuma kuma kaman hada baki suka yi saboda a wancan daki yana dadewa ana baki zuma yana sha saboda haka sai ya tafi kaga wannan ya gwada ake in kana da mata da yawa dakin da aka fi kyautata maka to zama za ka yi ka ajiye hularka har ma ka manta kwarai da gaske saboda mai yiwa kana zuwa za a kawo maka dambun nama sannan za a kawo maka irin five alive bayan nan kuma za a kawo maka ruwan sanyi ko kuma sauran dakunan idan ka je sai dai a kawo maka karago da lakafera ai ba zai haɗu ba kuma wannan ya gwada ya halarta mutumin da yake da mata biyu ko mata uku yana zaga dakunansu yana zama yana hira da su sai dai kawai abinda ba baka dama ba yadda za ka sadu da su ba zai yiwu ba saboda wanda yake kwananta ita take da haƙƙi sai idan ta yi kyauta tana iya ba da kyauta kamar yadda malaman fiqh suka yi bayani tunda masail fiqhiyya ce ina fatan an gane so abu na farko anan annabi ya haramta abinda Allah ya halatta maka saboda yana neman yardan matansa ta fage mardata azwaje kun ga mardata din nan haka yake rubuta shi in ka dauka sai ka dauka jami'i ne in ka samu mai koyon larabci sai sai marjata saboda marza ta ta in ta ummaftuha abu da take saboda haka in ta tazo tana bude a irin wannan kalma sai a dauka jami'i plural ne alhali ba plural bane singular ne yadda magabata suka rubuta alqur'ani kenan sai sa in ka zo ka sa ta daurariya mai kaman kwai da digo guda biyu ba zai yi ba ar-rasm al-uthmani wato ar-rasm al-uthmani na alqur'ani ka saba sai dai a rubutun yau da gobe na larabci zaka sa marja sai sa wajen fassara sai su ce rida azwaje rida azwaje amma a rubuce mardat yadda ka san jami'i haka zaka ganki to tafkaji mardata azwajin shine idan ka sa ta'un din marbuta to tafkaji mardata azwajin duk ɗaya ne amma in ka dauka jami'i ne haka sai tafkaji mardati azwajin wanda kuma kwaftawa ne ba daidai bane ina fatan an gane wannan masu rubutu na alqur'ani sun san wannan ainihin ka'ida to maza Allah yayi haka ya haramta ma kansa abinda Allah ya halatta masa domin saboda ku zauna lafiya da matarsa hakikenen kai ma an ka haramta wani abu daga abinda Allah ya halatta maka domin saboda ku zauna lafiya da matarka ba matsala bane mace tana iya maka sharadi ta ce banda kishiya duk yadda aka yi banda kishiya kuma an ka yadda kishiya duk wani lokaci namiji yana bare-bare sai ya ce ya yadda tunda kasancewa akwai malaman da suke ganin tunda Allah ya ce fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a to ko an yi sharadi cewa banda kishiya aka ce wannan sharadin bai shartantu ba saboda haka sharadi bai yi ba domin saboda mai mutum yana kokarin ya haramta ma kansa abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya halarta masa ne kuma zaka yi auren mace guda daya kace ba za ka kara ba sai ka zo ana wuji-wuji da kai kai nan da kyar to kana iya ce kai ya kamata kai kare domin kana tare da mata daya tana wahalar da kai tana gasa maka aya a tsakarka ba wai a tafin hannu ba to ba sake sai kamata kai ba karo mata idan suka daidaita shikenan ka sake karowa saboda ai ba a son sake ai babu dadi in ba ya zama dole ba ba a son sake to don haka abu na uku tunda mun ce abu na farko shine annabi ya haramta ma kansa abinda Allah ya halatta masa na ci gaba da kasancewa tare da kuyan gan samariya alkifiyya ko kuma na shan zuma ko reguwa na biyu kuma ya yi haka ne saboda ya samu natsuwa da kwanciyar hankali tsakaninsa da matansa don ya kwantar musu da hankali abu na uku ya faɗa ma ɗaya daga cikin matansa ya ce na haramta abu kaza amma kar ki faɗa saboda shi ya san yadda zai yi mu'amala ko an kawo masa sai ce a'a baya bukata in ya ce a'a shi kenan baya son ya sha ko baya son ya amfani da abin to amma da ya ce kada ta fala ita kuma sai ta fala to a kan wannan tunda mata guda biyu ne suka shirya waɗannan abubuwa nana Aisha da nana Hafsa radiyallahu anhuma an ce su biyu ne akwai ruwayan da aka shigo da waɗansu matan a ciki amma an fere jayar da waɗannan to su ma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kawo wa'azi ya bi ta kansu ba ma su biyun ba sai da aka hada da sauran matan annabi guda tara su ma ba kyale su ba saboda ƙarshe sun zo sun hadu sun yi tarayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce to indai haka ne su fa suna gidan annabi suna shan wahala ya kamata su samu walwala wani lokaci za a kawo suna ganin ana kawo zakka da sadaka ga abu kaza da kaza sai a raba wa mutane a matsayinsa na annabin Allah manzon Allah bai kamata a ce kwana uku za a yi a gidansa ba dora abinci ba sai dabino da ruwa kaza da kaza da kaza don su ma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bi da waɗansu ayoyi ta kan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma da farko kamar yadda muka yi bayani su ne waɗannan. Allah ta'ala ya ce ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, me yasa wato kake haramta abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta gare ka? Yasa cikin tafsiri yace ikhtulifa fi sababi nuzuli sadri hadhihi sura, malamai sun kara wa juna ilimi wajen dalili dangane da dalilin saukan ayoyi na farkon wannan sura. Faqila aka ce nazalat fi kani mariya, ayoyin sun sauka ne saboda annabi ya haramta ku yangan samariya al-kifiyya, wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kad harramaha. Fa nazala qawluhu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwaje wallahu ghafurur rahim. Sannan aka kawo mana hadisin Anas dan Malik radiyallahu an, yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kanat lahu amatun yata'uha, annabi yana da kuyanga ita ce Mariya wanda ya mayar da ita sadaka. Falam yazal bihi Aisha wa Hafsa, amma falam tazal bihi Aisha wa Hafsa, Aisha da Hafsa radiyallahu anhuma ba su guke ba suna takura mata hatta haramaha, har sai da ya haramta ta. Fa anzalallahu azza wa jal, shine Allah ya saukar da wannan aya, ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi, lima tuharrimu ma ahallallahu la, me yasa ka haramta abinda Allah ta'ala ya halatta gare ka? Wato don neman yaddan waɗannan mata, saboda haka abinda aka yi ba daidai ba ne. Sannan kuma daɗin daɗawa an samu ruwaya ta Abdullahi ɗan Abba, Allah shi ƙara yadda da su. Abdullahi ɗan Abba a zamanin annabi yana da cikin yaransa akwai, tunda yana kwana ɗaki ɗaya tare da ainihin ummansa a ɗakin manzon Allah. Manzon Allah yana ɗakin shi ma yana ɗakin. To ka yi imajin yaron da zai zo baƙo, misali a kawo shi hutu gidanka wajen ‘yar uwarsa, a ce ku kwana ɗaki ɗaya, ai yaron bai da wayo. Saboda ina da wayo ba za ku kwana ɗaki ɗaya ba. Ko da yake yaran yanzu za a ga idonsu kaman kuli-kuli, sai a hankali, sai a hankali. To ruwayan Abdullahi ɗan Abba, Allah shi ƙara yadda da su, ya ce wata rana yana tare da Umar, Allah shi ƙara yadda da shi, suna shiga suna fita, kawai sun tafi aikin hajji suna dawowa, sai ya samu gaba. Da yake akwai waɗansu mata guda biyu da Allah ya ambace su a cikin suratul Tahrim, amma wakilin sunansu ya ambata, bai ambaci sunayensu ɓalo-ɓalo ba. Da yake waɗannan matan su waye? To ɗaya daga cikinsu ɗiyar Umar ɗan Khattab ne, kuma abin da ya faru a lokacin a gidan annabi, sayyidina Umar ya yi shiga da fita, ya yi zirga-zirga. To baya son a masa tambaya akan haka, domin saboda me akwai kuskure da abin da ‘yarsa ta yi wanda ba daidai ba. Duk da kasancewa Umar ɗan Khattab lokacin da wannan labari ya zo ya same shi cewa gidan annabi ya ɗan dagule, shi da kansa sai da ya je kowane ɗaki ya musu wa’azi, saboda za mu samu ƙarin bayani a gaba. Ko da yake don mun kawo shi ba matsala ba ne, in ya so sai mu yi fassara kawai a gurguje. Sayyidina Umar yana da abokin tarayya, kullum idan abokin tarayyan ya je majalisan annabi abin da ya ji in ya dawo sai ya faɗa ma Umar, shi kuma Umar ya tafi sana'arsa. Washi gari idan Sayyidina Umar ya tafi majalisan annabi, shi kuma abokin nasa zai tafi sana'arsa, shi ma idan ya dawo zai faɗa ma abokinsa abin da ya faru. Kuma a tsakaninsu suna wato daidaita abubuwa, wanda yanzu ba za mu iya yin haka ba. Ka ce duk abin da ka samu a riba na kasuwanci, ga wani ya zo wajen tafsiri ya ji tafsiri, idan ka koma za ku raba riban daidai wa daida, ai yana da wahala. Sai ka ce kai ba kana zuwa wajen tafsiri ba, kana son ka zamo shek, to sannu shek. Sai ni dai na san ba za ka ci la haula ba, saboda haka ba yadda za a yi ni zan je ina wahala in ringa ɗaukawa ina baka. Alhali su mutane ba su sani ba. Wallahi yana daga cikin abin da yake ba da lada mai yawa, kamar yadda annabi ya ambata shine it'amu ta'ami katiyar da mutane abinci yana daga cikin abinda mutum zai shiga aljanna salun alun ba tare da tsangwama ba koda da waɗansu kurakurai shine it'amu ta'ami mutum ya ci yadda abinci yasa Allah ya yaba mu waɗansu bayansa yace wa yutaimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا suna yi ne saboda Allah kuma babban lokacin da mutum zai ci yadda abinci ya samu lada mai yawa shine a cikin watan ramalana ka ci yadda bayin Allah masu azumi Allah tabaraka wa ta'ala ya baka lada irin ladan da zai ba su yayin da suka sauke azumin su gaba daya ta ci yadda abinci mutum ya samu karfin hali yayi sallan akam raka'a 11 ko 13 ko ya samu dama ya karanta ayoyin alqur'ani ko yayi wadansu ayyuka na kwarai to fa kana da commission a ciki kana da kwatankwacin lada irin nasa saboda haka lalle wannan bangare yana da muhimmanci aino wani lokaci mutane ne kawai suna cikin aikin alheri sai ka sun bata da wani ya ce kawai katti sun zauna sai ciyar da su ake eh akwai kattin da sun zauna sai ciyar da su ake babu lada tunda dama annabi ya faɗa wala yaqulu ta'amaka illa taqi kar ka yadda wani ya ci abincin kan ba mai tsoron Allah ba don ka dauki abincin ka ka ba da dan wuiwui to fa zai ci gaba da shan wuiwui din ne in ka dauki abincin ka ka ba da shaydani to fa zai samu karfin hali ne yayin shaydanci sannan kai ma kana da commission a ciki amma in ka ba da bawan Allah ba zai manta da kai ba zai ci gaba da yin maka addu'o'i a duk lokacin da ya tuna da kai saboda haka sun kasance suna wannan karbebe wato karbebe ne a tsakanin su to sai wata rana wannan din yana dawowa daidai isha'i sai ya buga ma Umar kofa sayyidina Umar da yaje an buga masa kofa sai ya ce lalle yau akwai matsala sai ya ce akwai matsala yace lafiya yace ba lafiya ba yace me ya faru yace ai rikici aka yi gidan annabi duk ya sake matansa duk matansa guda tara ya sake su me yau saboda waɗannan dalilai guda biyu ko ɗaya daga cikin su da muka ambata abin yazo ya kafi matan duk ya sake su shi annabi ya sake matansa to kun ga shi sayyidina Umar da yake magana da shi akwai yasa ciki yace sai da ya kwana cikin damuwa amma yace bari dai ya bari da asuba zai je ya bincike tunda ba zai je da daddare yana ainihin bincikawa ba shine da asuba ya kama hanya yana zuwa ya samu matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yake ciki ya fara samun diyarsa tace ita ma bata san me yake ciki ba saboda kowa zugume yake yaje wajen Lala Aisha ya tambaye ta tace to ai akwai yarka ka je ka nemi karin bayani dama duk ɗakin da yaje sai a ce akwai yarka za ta maka bayani saboda rikici ya dan yi rikici aka ce da rikici yayi yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dan tattara kayanta sai yace zan koma ɗakin da yake manne da masallaci yace wallahi ba zan sake shigo wajen ku ba na tsawon wata guda ko ka dauka ko a yanzu ne kaddara ce mai mata daya eh mai yiwa yayi rantsuwa yace ba zai sake shigo wajen matansa ba na tsawon wata guda to balle a ce mai mata biyu ko uku ko hudu ai ka san babban al'amari ne dai abin da annabi ya ce kenan amma sai labari ya yadu cewa annabi ya sake matansa gaba daya a gurguje shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa iza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawf adha'u bi walau ratuhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum idan wani al'amari ya zo musu sai su ta yadawa akai ta yadawa annabi ya sake matansa yace to ina annabin yake aka ce yana wancan daki ya ce ba zai shigo gidan nan ba wata guda saboda haka shine yaje wajen annabi manzo Allah ya rufe kofa ya sanya yaron gidansa ya ce duk wanda yazo ka hana shi shiga sarka bar kowa yazo kaina wannan ya gode yaron ya baci dole a samu ire-iren waɗannan abubuwa sai dai su mata ko sun bata maka rai idan ka yi rantsuwa ba za ka shiga gidanka na tsawon wata guda ba to za a baka dama ka hora su amma ba za ka rinka aiko musu abinci da nama inda hali har da nama yi ba mamaki wata ma a cikin su tace a to ai ni gare ya ƙara rantsuwa ma na wata guda ba zai zauna a gidan nan ba eh domin saboda mai nan ma mun fitin abu mai kyau to shine sayyidina Umar yazo ya samu wannan bawan Allah yace ina so in shiga wajen annabi yace to bari in je in faɗa masa aka je aka faɗa wa manzo Allah sai ya shiru ya dan tsaya annabi ya yi shiru sai ya fito yace na je na faɗa maka ya yi shiru shirun nan bai ba da dama ba kenan shikenan sai ya je ya ga sahabbai ko ina zugum-zugum ana ta jimami ya sake dawowa yace kai yace ba zai yiwu ba ni dai ka je ka sake neman mun izini ya shiga na biyu ya faɗa ma annabi ya yi shiru bai yi magana ba ya sake dawowa na uku ya ce ka shiga ka yi magana ka nema mun izini ya sake shiga ya nema masa izini sau uku yana faɗa ma annabi bai yi magana ba an ce surukinsa zai shigo kuma sahabinsa amma bai ba da izini ba saboda haka dan aika sai ya juyo ya dawo bayan ya dawo ya faɗa mu Umar dan kasa ya kama hanya ya tafi ya yi lalle wannan babban al'amari ne wannan abin da ya faru babban al'amari ne ya ce amma ni ina fi tausaya ma 'yata saboda ba na son rabuwanta da annabi tunda ta samu waje mai martaba da mutunci bai kamata ta rinka biye ma kawayenta ba ma'ainihin kishiyoyinta ba kuma na faɗa mata to lokacin da ya juya maza Allah sai kira yaronsa ya ce ka ce ma Umar din ya shigo shine ya shigo maza Allah ki kadansa babu kowa a cikin ɗakin daman ya ja sallah sai ya shiga ɗakin matansa ma ba sa ganinsa tunda dama ya ce ba zai shiga wajensu ba kaga babu wanda zai bata dama ma ta shigo wajensa to shine ya ce ya manzo Allah ya ce gaskiya al'amari fa ya dagule ana ta yaɗa labarin cewa ka sake matayenka gaba ɗaya menene gaskiyan al'amari annabi ya ce ban sake su ba wannan yana gwada duk wanda duk matan da ta je ta ce ko waɗansu suka ba da labari suka ce ai mijinta ya sake ta aka zo ana taraddadi to a kira mijin a ji tabbaci in ya ce a ne in ya ce a ne don ya ce a ya tabbatar a lokacin ya sake su kenan shi yasa ake son a samu masu hankali da natsuwa don kar a zo yarkace ko ko yar uwarka kanwarka ka ce za ka shiga don wani namijin in ka masa wani irin shiga to a lokacin kuma sai ya lafta sakin shine ya ce ban sake su ba labaran da yake faɗa ba haka ba ne sai ya yi shiru sai ce to me yake faruwa ne amma ni na fi su na musu bayani na ce su ji tsoron Allah bai kamata su rinka takura annabi ba saboda Allah ya zaɓe shi ya ce amma ba su je abin da nake faɗa musu ba maza Allah ya yi shiru bai ce komai ba wannan yana gwada wani lokaci idan akwai sirri na gidanka ba za ka je kana faɗa ba tun ƙarshe za ku zo ku sasanta da matan idan kun sasanta kuma za ku zo ku zauna tare mafiya yawan maza suna kiyaye haka amma ko mata ba sa iya kiyayewa ko mata ku ne problem eh na faɗa na sake faɗa mata ku ne bala'in saboda ba za ku iya kiyayewa ba wata sai ta sake ta ci magana sai ta faɗin abin da bai dace ba kuma daga baya sai an zo a sai to ki yi haƙuri don ba kasafai nan take ake ce kasake ta ba saboda consequences din sakin akwai matsala saboda haka Umar dan Khattab yace sai na daga kaina yace sai na ga inda annabi yake ga shi ga yadda yake ga yadda ya fito nace ka tabar man ga manzon Allah yake kwance akai idan ya taki sai an ga shatin tabar man a jikinsa yace ya rasulullah yace muna cikin talauci ka roƙan mana Allah ya bamu walwala ga rumawa ga gasara kunan kaisar wato da ainihin kitra yadda suke cikin walwala sai manzon Allah yace a yace su an ba su lahiran su a duniya mu kuma za mu jira namu a lahira kana son Allah ya canza mana ne dika kana son Allah ya canza mana ne to akwai abin da ya fada yace su da a birnin makka suna tsanani wa mata mata suna musu tsananin biyayya amma da suka zo madina sai suka samu matan madina ke su suke juye mazajensu to sai aka samu kula na al'adu guda biyu karshe a hankali su ma matan makka suka fara koya shi ne yake cewa ya manzon Allah wato da a makka muna zaune lafiya duk umarnin da muka bada mata bi suke yi amma yanzu mun zo madina mata suna son su fi karfinmu ni ma haka nake ta fama da matata kaza kaza aka ce anan ne annabi yayi dariya amma kawai murmushi yayi da yayin murmushi bai ce komai ba saboda ai ba za ka yi ta fitar da labarai kana ta fada ba tunda duk abin da annabi ya fada shari'a ne to shi ne sayyidina Umar yace a to shikenan tunda dai na tabbatar da haka yace ni fa zan fita in yi kuwa yace to ka koma gida mana yace na ce wata guda zan yi ba shiga gidan ba wata guda zan yi ban shiga gidan ba kuma sai na yi wannan wata guda amma batoran wanda annabi yayi na haramta abu kaza shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala yace ya warware yayi kafara in yayi kafara magana ta tare kuma sai da manzo Allah ya kwanaki 29 a wajen matan ba su ganshi ba bai gansu ba sai da wata ya bayyana shi ne annabi ya dawo gida ya dawo gida tun da ɗakin nana Aisha ya fi kusa da masallacinsa ya fara shiga ɗakin nana Aisha radiyallahu anha ita kuma ta ce a ai ka yi rantsuwa wata guda za ka yi yau kuma kwana 29 ne saboda ka saura kwana ɗaya ita ta yi haka ne don ta tausaya masa amma malamai suna fassarawa suna cewa lokacin ba haka mace take wato in baka kai tunanin ka nesa ba to zai ka je ka yi kwaba sai manzo Allah ya ce ayya ashharu hakaza wa hakaza wa hakaza yace ai wata goma ne da goma da tara kwanaki 29 ne kun ga sai ya karantar da ita ya karantar da al'umma saboda haka namiji namiji ne balle ma a ce annabin Allah manzon Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh